Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:41:16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu haron ma jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da lol da kuma niyar dukkan sazangon FM. Ana iya masu haron wannan tasha ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Laraba 11 ga watan Afrilu shekara ta 2018 da fatan mu riske ku lafiya tare da Jimmai Ali da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne daga nan Washington DC muke farin cikin kun lalubo ta shoshin mu a daidai wannan lokaci ga kanun labarai.
Amurka tana nazarin yiwuwar fadada ayyukan soja a ƙasar Syria. Shugaban kamfanin dandalin sada zumunci Facebook ya fuskanci tambayoyi akan yadda ake amfani da bayanan jama'a ba bisa ka'ida ba. Masana ilimin kimiyya kuma sun ce magunguna irin su paracetamol suna gurɓata ruwan rafi da kuma dabbobi.
Kanun labaran kenan.
Masana sun gano cewa duk abin da mutum ke iya yi wannan ƙuda na iya yin shi. Ana kuma iya sama misali wannan ƙudan cutar da mutum yake so da masana su bincika su ga yadda za a samu maganin shi.
Malam Hassan Abdullahi ne asibitin tarayya da ke birnin Kefi kan nau'in wannan ƙuda za mu kawo muku ƙarin bayani bayan labaran duniya. Mai martaba Alhaji Mustapha Haruna Jakolo Sarkin Gwandu Murabus kan mamman daura da mukarrabansa za mu kawo muku cikin shirin demokradiyya an jima kaɗan idan Allah ya kai mu. Za mu leƙa jamhuriyar Kamaru mu ji wasu sabbin matakan tsaro da ƙasa take ɗauka dangane da ƙungiyar Boko Haram. Yanzu a gyara zama a fara da jin labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Jiya Talata Amurka ta fara tuntuɓar ƙawayenta akan shirye-shiryen yiwuwar faɗin ayyukan soja a ƙasar Syria. Biyo bayan mummunan harin makamai ko kuma makami mai guba da ake zargin Syria ta kai akan wani ƙauye da ke hannun 'yan tawaye. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta ce Amurka na duba yiwuwar mai da martanin haɗin kai ko kuma haɗin gwiwa a ƙasar Syria. Shugaban Amurka Donald Trump ya aika shaidin cewa za a ɗauki mataki mai tsanani akan dukkan waɗanda suke da alhakin kai harin a gabashin Gauta a ranar Asabar da ta shige da ya kashe aƙalla mutane 40. Cikin 'yan kwanakin da suka shige, shugaban na Amurka ya yi ta zantawa da takwarorin aikinsa na Burtaniya da kuma Faransa akan wannan batu. Tuni dama shugaban na Amurka ya ɗora wa shugaban Syria Bashar al-Assad da ƙasashen Iran da Rasha, ƙasashen da ke goyon bayan Syria, laifin wannan harin. Shugaba Assad ya musanta wannan zargi. Jiya Talata, Rasha ta hau kujerar naki akan daftarin shirin da Amurka ta tsara ko kuma ta gabatar da nufin kafa wani kwamiti da zai binciki wannan harin. A saboda nazarin irin martani ko kuma matakin da za a ɗauka ne, fadar shugaban Amurka ta White House ce shugaban na Amurka ba zai kai ziyara ƙasashen Amurka ta kudu kamar yadda aka shirya a wannan makon ba. Maimakonsa, mataimakinsa zai kai ziyara domin halarta taron ƙolin kwanaki biyu da za a yi a ƙasar Peru a ranar 13 ga wannan wata idan Allah ya kai mu. Wakilan Majalisar Dattijan Amurka a jiya Talata suka buƙaci a ƙara wato a kare bayanan mutane yadda ya kamata a dandalin sada zumunci Facebook. Wakilan sun buƙaci haka ne a lokacin da wasu kwamitocin Majalisar Dattijan Amurka guda biyu suka yi wa shugaban kamfanin Mark Zuckerberg tambayoyi sosai akan yadda ake amfani da bayanan miliyoyin jama'a ba bisa ka'ida ko kuma da izininsu ba. Shugaban kwamitin shari'a na Majalisar Dattijai Chuck Grassley, ɗan jam'iyyar Republican daga mazaɓar Iowa, ya ce kwantantama babu ba a yi wa masu amfani da dandalin adalci ba. Mr. Zuckerberg ya ce kuskurensa ne kuma yana neman a gafarta masa. Ya yi alƙawarin cewa za a kare bayanan mutane yadda ya kamata. haka kuma ya yi magana akan alfaharin yadda ake sada zumunci tsakanin jama'a a dandalin na Facebook. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce tana nazarin al'amura a ƙasar Sudan bayan shugaban ƙasar Umar al-Bashir ya ba da umarnin nan take a sako dukkan fursunonin siyasa daga gidan yari. Kamfanin dillancin labaran Sudan da ke cewa suna a takaice ne ya ba da labarin umarnin sako fursunonin. To amma wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa wa muryar Amurka cewa ya zuwa tsakar ranar jiya Talata 10 ga wannan wata na Afrilu babu wani tabbaci da aka samu na sako fursunonin. Ofishin jakadancin Amurka a birnin Khartoum yana tuntubar iyalan waɗanda aka sakon domin jin halin da ake ciki. Kamfanin dillancin labaran Sudan ya ba da labarin cewa ba da umarnin sako fursunonin wani bangare ne na yunkurin inganta sasantawa da samun zaman lafiya. Makonni bayan da gwamnatin kasar ta yi ta kaman fada kan mai uwa da wabi domin dakile zanga-zangar kin jinin manufofin gwamnati. Rahoton bai bayyana yawan fursunonin da aka ba da umarnin a sako ba. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Talata fadar shugaban Amurka ta White House ta hakaki akan cewa shugaba Donald Trump yana da ikon kora lauya na musamman da aka nada domin binciken alakar da ke tsakanin yakin neman zaben shi shugaba Trump din da shishigin da Rasha ta yi a zaben shugaban kasar da aka yi. Sarah Huckabee, jami'ar yada labaran shugaban kasa ta ce an faɗa musu cewa shugaban yana da ikon daukan wannan mataki. Ms. Huckabee ta yi wannan furucin ne lokacin da 'yan jarida suka yi mata tambayoyi ko shugaba Trump yana da ikon korar Robert Mueller, lawyer na musamman. To amma masana harkokin shari'a da dama sun ce idan ma shugaban zai dauki irin wannan mataki, tilas sai ya bi ta kan mukaddashin Attorney General Rod Rosenstein wanda yana iya kin mutunta wannan umarnin. Wasu wakilan jam'iyyar Democrat da na Republican a majalisar dokoki sun ce idan shugaban ya kuskura ya dauki wannan mataki, to hakan na iya cusa tsarin mulkin kasar cikin rikici. Jiya Talata jaridar New York Times da ake bugawa a birnin New York ta buga labarin cewa shugaba Trump ya buƙaci a kori lawyer Mueller a watan Disamba idan Allah ya kai mu, kuma a dakatar da binciken da yake yi. Rahoton na jaridar New York Times ya ta'allaka ne akan hirarrakin da ya yi da wasu jami'an fadar shugaban kasa ta White House. Shi dai mukaddashin Attorney General ya tsinci kansa ne cikin tsaka mai wuya domin Attorney General Jeff Sessions ya tsama kansa daga binciken da ya danganci shishigi ko kuma katsalandar Rasha a zaben shugaban Amurka.
Yin mai Ali ya kaji da labaran duniya daga nan birnin Washington DC. Madalla, za ku ji sabbin matakan tsaro da rundunar 'yan sandan Najeriya take ɗauka a jihar Taraba. Amma da farko bari mu je jami'ar Jos a jihar Plateau, inda masana suka gano wani nau'in kuda da za ta taimaka masu bincike su gano magunguna da za a yaƙi cututtuka iri daban-daban, kamar yadda za ku ji ƙarin bayani cikin wannan rahoto da Zainab Babaji ta aiko mana daga can.
A wani taron ƙarawa juna sani da cibiyar bincike da inganta magunguna daga tsirrai ta Afirka da ke jami'ar Jos ta shirya wa masu binciken magunguna, masanan sun gano cewa nau'in ƙudar da ake kira Drosophila melanogaster tana da yanayi da ya yi kama da na ɗan adam, wanda masanan ke ganin za a iya amfani da shi wajen samar da magungunan cututtuka da suka shafi ƙwaƙwalwa zuwa lakan jiki, cutar sankara wato kansa, cututtuka masu yaduwa da cutar suga wato diabetes da dai sauransu. Dr. Abolaji Amos daga Jami'ar Tarayya ta Ibadan ya ce ƙasashen duniya da dama sun yi amfani da ƙudar wajen gudanar da bincike kan cututtuka, kuma sun samu nasarar samar da magunguna har ma da lambobin yabo wanda yake da yakinin idan aka yi amfani da shi a Najeriya zai taimaka wajen yakar mafi yawan cututtuka da ake fama da su.
You can reduce diabetes in the plants and they will speed high level of glucose in the system, and then you can add it for other drugs that you can use to to make the child to recover from a diabetic condition.
Yace za ta dura wa kudar cutar siga kuma za ta nuna alamar yawan siga a jikinta sai kuma ka nemi maganin da za ka sa wa kudar ta warke daga cutar. Malam Hassan Abdullahi daga babban asibitin tarayya da ke Kefi a jihar Nasarawa ya mun karin haske kan irin nau'in kudar da amfanin ta.
Wannan kuda wani irin kuda ne wanda baya yada cuta. Irin kudaje ne da ke bin tsirrai kamar mangoro da sauransu haka ya tsotsa ya sha ya cigaba da rayuwar shi ko bai yada wani cuta a sannan a yanzu. Masana sun gano cewa duk abin da mutum ke iya yi wannan kuda na iya yi shi. Ana kuma iya sama misali wannan kudan cutar da mutum yake so da masana su bincika su ga yadda za a samu maganin shi. Cutar kwakwalwa ne, cutar siga, ciwon siga ne, ciwon zuciya ne, ciwon mai yaduwa ne. Ana iya samu wannan kuda cutar so da masana su bincika su samu magunguna ta amfani da itatuwan da Allah ya ba mu a amfani da shi.
Shi ma Jibrin Ibrahim da ke dalibi a matakin girin digirgir daga jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria ya halarci taron bitar.
Kamar misali ni ne nace miki dalibi ne kuma abin da nake so a rayuwa na gaba ɗaya shine bincike. To amma ɗaya daga cikin matsalar shine babu grant. Grant shine misali a ce taimakawa akan bincike. Sannan kuma appreciation idan an yi wannan binciken ya zama da cewa an yi implement an zo an sa shi akan tabbatar da cewa yes wannan abin ya kai ga ci inda ake so. Kuma ana bincike a nan Najeriya kala-kala duk dai gaskiya an ban mu a baya kan abubuwa da yawa kamar misali wannan abin da aka kawo mana gaskiya abin ya dan so sa mana rai a ce tun wani lokaci da dama wannan abin yake da muhimmanci a bangaren bincike mu da muke da itatuwa kamar misali wannan sunan wannan workshop da muke yi misali amfani da shi wannan fly din wurin binciken su wa'annan infertile medicine wato amfani da itatuwa yauwa a gane magungunan abubuwa haka.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin.
Ta gaida Zainab Babaji a yunkurin shawo kan tashi tashin kulawar sassan Najeriya duran ƴan sandan ƙasar ta tura ƙarin jami'an ƴan sanda jihar Taraba ɗaya daga cikin jihohi da ake ta fama da tashi tashin hankula. Sufeto janar da ƴan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya gana da shugabannin jihar don bayyana musu sabbin matakan da rundunarsa take ɗauka. Ga cigaban rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana daga Jalingo.
Haka nan kuma Sufeto janar da ƴan sandan ya koyawa al'umman jihar Taraba neman albishi da samun wani jirgi mai saukar anguluwa ta helicopter da zai ke yin shawagi domin zakulo abubuwan da ke faruwa domin ɗaukar matakin gaggawa. Kamar yadda aka sani ƴan sanda da ma sauran jami'an tsaro muna namu kokari kuma za a ƙaro rukuni takwas na ƴan sanda baya ga na kwantar da tarzoma da tun farko aka turo kai ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen daƙile tashi-tashi hankulan da ke faruwa a wannan jiha kuma yanzu haka ma akwai jirgin helicopter na ƴan sanda da aka baiwa jihar nan domin zagaya wato shawagi domin samun bayanai kuma a shirye muke domin magance tashi-tashi hankulan. Tun farko ma dai gwamnan jihar Taraba a Tendare Dusan Isiyako ya ku buƙaci rundunar ƴan sandan nema da taimaka wajen shawo kan tashi-tashi hankulan da ke aukuwa a jihar.
I must say I'm very excited and I must thank you most dearly that you gave a prompt approval to this location.
Gaskiya mun ji daɗi da wannan ziyara domin ai kuwa cikin kwanakin nan ma an samu asarar rayuka mu dai fatan mu shine kulliya ta biya kuɗin sabulu.
The police are doing their best in Taraba State. That I can say anything.
To koya masana ma ke kallon wannan ziyara na Sufetan ƴan sanda a yanzu Barista Idris Abdullahi Jalo da ke ma zama shugaban kwamitin kula da haƙƙin ɗan adam na ƙungiyoyin Najeriya a reshen jihar Taraba ya bayyana da suke kallon wannan ziyara da kuma matakan da ya kamata a ɗauka.
Zuwan shi yana da muhimmanci ga Inspector General na ƴan sanda don zai kara boosting morale na su ƴan sanda sannan kuma ya gane ma'idansa harkokin tsaro da yadda mutanensa suke gudanar da tsaro a wannan jiha kuma an ce zai tafi har Gembu sannan kuma mun ji ya ba wa su ƴan sanda wannan jiha abin nan jirgi wanda za su rika shiga wajen irin su Gembu da sauransu da dajin Zuga suna kallon abin da ke faruwa suna kamar surveillance kenan. Sai dai yana da muhimmanci ya kara jawo hankalin yan sanda wajen aiki tukuru, kuma dole yan sanda su guje wa san ransu ko kuma bangaranci wajen kwantar da husuma in ta taso.
Barista Idris Ablai kenan da ke ma zama shugaban kwamitin kula da haƙƙin bani Adamu na ƙungiyar lauyoyin Najeriya a Taraba. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Waka ce za mu yi ta akan haɗa kan Najeriya, ni buri na mu so juna mu zauna lafiya, mu bar gaba idan mun gane dan Allah mu girmama juna.
Daga Kamaru kuma,
gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru tana kokarin canja ayyukanta na tsaro a jihar Arewa mai nisa, musamman ma wajen dakile maharan Boko Haram akan iyakokin kasar Kamaru, Nigeria, Chad da kuma kasar jamhuriyar Niger. Wannan nisa na tambayi Mr. Bukar Yahaya, mai bawa ministan tsaro shawara ta bangaren yakin da ake gudanarwa a jihar Arewa mai nisan, ko ya yake ganin cewa gwamnatin kasar ta Kamaru za ta iya kokarin dakile maharan na Boko Haram kuwa?
Na'am, a gaskiya wato Muhammad Awal, wato wannan hari ko wannan karamin hari wato baya razana mu ko baya kirkisa mu ko baya tsorata mu. Dalili da haka ne wato gwamnatin Kamaru ta zuba ainihin jaruman matasa, jaruman sojoji, wato ƴan kundin bala waɗanda za su karasar da kare ɗan ta'addan Boko Haram wato a ainihin wannan yankin Arewa mai nisa.
Za mu kawo muku cikakken rahoton a cikin shirin hantsi. Muna kawo muku waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, yanzu karfe 1 da kusan minti 17 na dare. Ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu ji ra'ayin tsohon dogarin shugaba Buhari Mustapha Haruna Jokolo zamanin mulkin soja kan yunkurin shugaba Buhari na sake neman wa'adi na biyu. Jama'a masu sauraro mu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda watakil duniya duka ta ji labari, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gaya shugabannin jam'iyyarsa ta APC niyyarsa ta sake neman shugabancin Najeriya wa'adi na biyu. Daga nan ne fa'yan Najeriya ciki da wajen ƙasar suka ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan wannan yunkuri. Alhaji Mustapha Haruna Jokolo, sarkin gwandu na 19, ya yi dogarin shugaba Buhari a zamanin da yake shugaban ƙasa a mulkin soja. Na kira shi kan batun sabon littafin tarihin rayuwar sarkin gwandu na yanzu Alhaji Muhammadu Bashar, wato Janar Muhammadu Jega mai ritaya, wanda a littafin shi Sarki Jega ya taɓo batun yadda shugaba Ibrahim Badamasi Babangida ya shirya juyin mulkin da ya kifar da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a zamanin mulkin soja. Kuma batun da shi Sarki Jokolo ya yi magana a kan wannan littafi kamar yadda na karanta. To, a ranar Litinin muka yi hira da shi, ganin kuma a ranar ce shugaba Buhari ya shaida jam'iyyarsa cewa zai sake yin takara. Saboda haka na ce ma shi Sarki Jokolo ya faɗa mana ra'ayinsa kan cancantar shugaba Buhari neman wa'adi na biyu bayan waɗannan shekaru uku kuma sanin cewa sun yi aiki tare a zamanin mulkin soja.
Duk da zan gaba game da shi dai fasin ɗin shi ba makwaɗanci ba ne. Na biyu kuma da tunyar in kana kusa da shi, ta yi magana shi ga masu gaskiya, Allah yana karɓa shawara. To, amma a lokacin da kai wannan mulkin, yanzu ana zargin shi da nepotism, ba san yadda ake kira nepotism da Hausa ba. Amma dai nepotism ɗin da ake cewa mulkin ba da shi. Ko da muka shigo mulkin nan Buhari, wallahi ba mutum ɗaya da naɗa a cikin wurin da muke aiki. Dare da kafin shi personal, mun ci shi ne kawai sun. Principal shi ne abokan mamu, mun yaki shi da Amadu Bello, ni ce ina so a kawo shi. Shi president shi ɗaya ban kawo, don na ce a kawo Muhammadu Haruna, amma ɗan uwan shi Muhammadu Dauda ba da shi ana kaɗa kawo shi. Da aiki communist ne ko ne da irin ra'ayin na su ɗaya makaranta da suke ba. To, ya zai dafta ɗin shi ne ya ce a kawo shi. Kuma ya ce mashi ya kawo wanda da gidan garinsu, wanda ya saba da ƴan uwan shi. Ko za mu ya mu yi aiki tare ɗan uwan sun zo shi ne sansu don biya sanin su ne ba sannan mu yi da cewa to a kone don da ake cewa lawal da kuma lawal daura ne ba ɗari daura kuma ta aka nemi a kansu aka ba shi private secret to amma wanda ke na fi ɗin shi mamman daura shi ya zo ya zauna a guest house ko da yake ban ba shi damar da yake samun ilimi yanzu ba wannan bai same ta ba in kamar yanzu in ka duba ko ina kamar da dattijo da ya faɗa da ce duk yawancin wanda ke aiki nan da ƙanin shi da ɗan uwan shi ke ɗan fi faɗi shi da wa kuma ke da ta ne in ka kana son magana da hali sai ka duka wajen na fi faɗi mamman daura
a fahimtar ka me yasa me ya kawo wannan canji
ko shi ne ban sani ba tunda ba a sani ta aiki da yanzu sai ka amma ba dai lokacin mu kan bai samu wannan dama ba ko da yake mun ba su responsibility shi da mamu tukuru su rubuta mana blueprint da za a yi rana gwamnati tunda su elders ne na kimanin shi ne ba da ne.
Hakkin shugaba ba ne ya tsawata in suna yin abin da ba daidai ba?
Ya danganta da yanayinka yake daga tsarin halinka. Shi ka zai da gama ya tashi ya da tsarin ki ba mamman da raɗi. Sai ka cina fa ba hali marayi ya tashi. Kuma ban da shi elder brother ɗin nan shi ba wani ƙarfi da shi ba wani aiki ba. Sai shi mamman ɗin ma aiki ne ya tura. Amma unfortunately dabba yana da fadin ci ne dabba ne yana jin haɓe ta aiki ba bai saba da aiki ko ina gwamnati ba kuma ya bu ya ta ke over state house ya shiga tsakanin su iyalin shi kana jin karfar da suke shi da bambu kuɗin ta cewa matan buhari first lady in Najeriya suna kiran ta sun sa gwama kuma ka ji da haɓa shari'a ta yadda ban mai zaura zauna cikin state house ai ba aiki yake ba ko shi mamman da ba kamata a zo kowa da kuka da shi malam abdullahi ya ce to nan ne gidan gwamnatin buhari to malam abdullahi ya ce cikin jawo hukam idan ana complain ga mutum ka cire shi da wuri da ke ku ba ne shi ko aikin maballe a ce wai a cire shi kuma da kare a yin Allah zai tsare ba maganin shi da mashi ba dan ka san ina Allah ma sallallahu alaihi wasallam sai mu ya kama shi yana roƙon Allah ba shi da ne kama shi to har yi buhari ta tabbatar game da mamman daura
kenan ya gaza shi shugaban kasa ko kuma laulayi na rashin lafiya da yasa yayi fama da shi a ba shine daga cikin matsalolin sa da yasa ake ganin wannan abinda ba halin sa bane a yadda kuka san shi a soja
ko ga shi na da gaibi tun jira ake nufi din hadu yanzu ban san me yake ra'ayin al'amarin shi bane yanzu to akwai ni na dokki ne da gaya shi na yi masa magana kuma abin da yayi man ya dauko gari din shi ya rubutawa shawarorin da ba shi ne ce to da ɗaya dai ya kawo mutane wanda ya kamata a ba su mukamai waɗanda suka cancanci a ba su kaga kamar irin bari da AVM kusa da shi aka kaci a sta gurin nan da kaga ya ce cincin ne ya san daga da yake aiki shi ne aiki tare ko mai mukami ne to irin su jami'ai a cikin nan dai da shi aka ɗauka aka ba minista da chance ko kwantarta a ce an ba shi kai NSA mature people da shi sun aiki tare wannan ya shiga gaban Buhari wannan kuma colleague din shi ne mate din shi ne lokacin da yake campaign sun tashi ba shi gaban Buhari da an dauko professor Tabde the West an ba shi ki cewa mana presidential advisory committee wanda ke committed ki ke kai an dauko irin su Abubakar masu wada mai da an sa su ministers wurin da irin su Abubakar nan akwai rabe a ba shi protocol to duk irin wa'in ne sha'awar ta ne ne to unfortunately ba an tafi cile ya magana sai suka zo suka yi abin su da gida suka yi kashe magana.
Kana nufin bayan an ci zaɓe wannan bayan ya ci zaɓen siyasan nan ka ba shi waɗannan shawarwari?
Eh bayan ci zaɓe na ji na gan shi sau kuma na gan shi.
To.
Na gan shi ne magana su Dr. Jiredi da na ta'atu da shi wannan Dr. Umar Arno kuma kansu kamar irin su Buba Galadima su Sule Hamma wannan da Mike Hamba duk da people is going to go ala da Buhari duk shekaru da sha biyu din yana na mamlaki ba kowa ya san shi shi kuma da ake tun amuri ne shi amma wannan shi zai kai from nowhere a duk ka shi wani ya jima kai ke nan na AID ya aka yi rushe sai su ba wa tun chairman din shi shi ko sai a duk ka ne faru
ganin matsalar waɗanda ke tare da shi mukarraban shugaba Buhari yadda suka kana yanayin gwamnati da sauransu kana gani akwai abin da zai canza in shugaba Buhari ya ci zabe wadi na biyu?
To ina fatar in dai Allah ya bashi mulkin nan na biyu to ni na fatar ita matan ta shi
an ce sai alƙawari za ta dace ki cire kokoroci da menene tsoro menene to matan nan tana da manta sosai don ta ta kuka tin ki ba saurare ta ba kuma inda an dai har kaman yanzu kun ga dan nan to ya san cewa duk cikin su ba mu iya taimaka musu da cin wata to dani ne sai ba shawara ki ce mushi ya wuce da su ya ba mutane Najeriya shi suka zaba ba su ba su ji wannan ma da ki ga da shi ke ba su koyi da har nan su ga dira ba su koyi da ba kuma da ba da ce ma ko da dai su ba to ba mu ta hakkin ta su wayannan din ji shi mun da wannan da abu ta ne mu ji ne ka samu bari dalili za su yi tsara jami'an mutum musira ga Najeriya gaba daya saboda yan kilina yanzu muta ya mure ba su mu ya da ba su mu ya mure da ba su mu wannan ba a ce ba hadiba black ne ba ga hadi ne ga ita rafi da rafi da rafi shi ke jama'an wannan musita da an ba mutane kowa mutane wanda ke ci shi a bashi da Allah mun yi doctor da shi kansalan gwamnati nan da wannan ya kamata a ba mun na ibo din nan wannan wanda president ya ce nama inna man wani shawara ne bashi kada kai da araba ka da kai da dala tilibu kada kai da hada kafar da ba president Babangida kada kai da wannan atiku ka rungume shi yace in ma shawara zan maka ka samu Babangida ya baka mutane a san ka ya kawo mutane an ba su minister an ba su appointment illa Allah ya sa Babangida da mutane ba iyaka to in ka bulke shi ka mulki mutane shi kenan wannan duk za su yi fada baban gida ka jawo gida kaza a hada su fada ya shi a cikin ya ce maka mashi yanzu an ji wurin aiki a cikin ana ba wani abin soyayya shi
ma taro da wannan ra'ayi na sarki Mustapha Jakolo Allah ya kawo karshen shirin demokradiya a yau na wannan mako sai kuma makon gaba da ikon Allah zamu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin shi sarki Jakolo da Chibahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin wannan shiri anan ni sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya karfe 1 da kusan minti 27 na dare ga Jummai Ali da tashinkanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya
to kafin ci gaba masu sauraro ina fatar za a gafarce mu akan batun koran lawyer mai bincike na musamman jaridar New York Times ta buga labarin cewa tun watan Disamban bara shi shugaba Donald Trump din ya so ya kori shi lawyer mai bincike kuma a dakatar da binciken da yake yi masana ilimin kimiyya sun ce ruwan rafi da inda ake sarrafa ruwa sun gurbace daga magungunan jinya da ake sayarwa wadanda ake saye ba tare da izinin likita ba kuma hakan yana jawo barazana ga yanayi da kuma dabbobin daji masana ilimin kimiyya da ke wani taro a Vienna kasar Austria sun ce idan ba a dauki wani mataki ba to matsalar za ta karu da kashi 65 daga cikin 100 kan shekara ta 2050 magunguna sun hada da na jinyar ciwon jiki da magunguna makwafin ruwan kimiyya da jiki ke samarwa ko fitarwa da ke dora tasiri ga aikin wani fanni na jiki da ake cewa hormones da turanci da dai makamancin irin waɗannan magunguna yawancin waɗannan magungunan suna bigewa ne cikin ruwan kogi ta bahaya da mutane da kuma dabbobi ke yi a saboda kadan daga cikin su ne ake tacewa a wuraren sarrafa ruwa masana kuma majalisar dinkin duniya sun ce magunguna a cikin yanayi suna taimakawa wajen sa jiki bijirewa kafin kaifin magunguna masana ilimin kimiyya sun ce yanzu haka dai babu isassun fasahar tunkarar wannan matsala a saboda haka ana buƙatar rage dogaro akan irin waɗannan magunguna shugaban kamfanin dandalin sada zumunci Facebook ya fuskanci tambayoyi akan yadda ake amfani da bayanan jama'a ba bisa ka'ida ba Amurka kuma tana nazarin yiwuwar fadada ayyukan soja a ƙasar Syria
to madalla a gaishe ki masu sauraro da haka Allah ya kawo mu karshen shirin a safiyar nan sai can da hantsi da ikon Allah zamu sake dawowa da wani sabon shiri inda za ku saurari maimaitawar shirin ciki da gaskiya kamar na madadin Jummai Ali wacce ta tsaya ni gabatar da shirin da Chibahiro Diodone da kuma da akin gabatar da shirin mu da ma injiniya Jimmy Cook da ya rika masa anan ne sahabo Imam Ali zan dakata yi sallama da ku mu zama lafiya